العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من وديا ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine ya da mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin itiqamul qur'an wanda yake nan kwana jaba wannan rana kuma ta litinin wanda yau 9 ga watan 11 shine watan Dhulqa'da hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 wanda kuma ya dace da 27 ga watan 4 miladiya 2026 muna cikin wannan littafi mai tarin albarka al-adabul mufrad na al-imam al-bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi muna cikin babi na 138 babu wasu khuluq idza faquhu darasin da ya gabata mun yi hadisi na 290 daidai yau zamu tashi hadisi na 291 yace kana hadathana abu nu'man kana hadathana abu awana an ziyad ibn ilaqa عن أسامة بن شريك قال كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاءت الأعراب ناس كثير من ها هنا وها هنا فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم فقالوا يا رسول الله أعلينا أرد في كذا وكذا في أشياء من أمور الناس لا بأس بها فقال يا عباد الله وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ ظلما فذاك الذي حرج وهلك قالوا يا رسول الله أنا تداوى قال نعم يا عباد الله تداوى فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد قالوا ما هو يا رسول الله قال الهرم قالوا يا رسول الله ما خير ما أوطي الإنسان قال خلق حسن وأن حديثي كما يندى مكيغني أسامة dan sharik babban sahabi Allah ya kara masa yadda yace kuntu inda nabi sallallahu alaihi wa sallam na kasance wajen ma'aiki tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi waja'at al-arab kuma mutanen kauye sun zo nasun kaseerun mutane ne masu yawan gaske min ha huna wa ha huna daga wannan bangaren da kuma wannan bangaren fasakatan nasu la yatakallamuna ghayruhum mutane suka yi shiru babu wanda yake magana sai su fagalu sai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah a alaina harajun fi kaza wa kaza shin muna da wani laifi ko kuma kunci a cikin kaza da kaza yace fi ashiya min umurin nasi la ba'as biha sun yi tambaya a cikin wa'insu al'amura na mutane wanda babu kunci ko laifi tattare da su fagala sai ma'aiki alaihi salatu wassalam yace ya ibadallah yace ya bayin Allah wada Allahul haraj Allah ya karyar da kunci, ya karyar da laifi. Illa mura'an, sai dai ga mutumin da yake tarba mura'an zulman, ya zama ya yanki wani haƙƙi na wani mutum ta fuskar zalunci. Fazaka allazi harija wa halak, to wannan shine wanda ya laifi kuma ya halaka. Kalu ya Rasulallah, suka ce ya ma'aikin Allah, anatadawa, shin mun samu mu ci gaba da yin magani? Kala na'am, yace e. Ya ibadallah, ya ku bayin Allah, tadawau, ku je ku yi magani. Fa inna Allah azza wa jall, domin Allah mabuwayi maɗaukaki, lam yada da'an, bai saka wani wata cuta ba, illa wada'a lahu shifa'a. Fashi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka waraka ga wannan cuta, ghaira da'in wahid, amma banda cuta ɗaya. Kalu sai suka ce wa mahu, wata cuta ce wannan ya Rasulallah, ya ma'aikin Allah? Kala alharam, ko alharim, yace tsufa. Kalu sai suka ce ya Rasulallah, ya ma'aikin Allah, ma khairu uqtiyal insan, menene mafi alkhairin abinda aka ba mutum? Kala khuluqun hasan, sai yace kyakkyawar ɗabi'a. Wannan gaba ita ce mawdu'u shahid na abinda ya sa Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi a wannan babi. To kamar yadda muka gani, babban sahabi Usama ɗan Sharik, Allah ya ƙara masa yadda, shi ne ya zantar da mu wannan hadisi. Imam al-Tabarani ya ambace shi a cikin al-Mu'jam nasu cewa wannan kissa ta faru ne a lokacin aikin haji. A lokacin hajjin bankwana, mun sani wannan hajji ita ce hajji tilo, wacce ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi a musulunci, kuma an kira ta a matsayin hajjin bankwana saboda ma'aiki alaihi salam yana cewa fudu anni manasikakum fala'alli la alqakum ba'da aliha ba, ku koyi aikin hajjin ku a wajena domin ta yiwu ba zan sake haɗuwa da ku ba in ban da wannan hajjin. To kun ga ta zamo hajji ainihin ta bankwana. Imam al-Tabarani ya ambace shi dogon hadisi ne wanda shi Usama ɗan Sharik yake cewa mutane suka zo suka dinga musafaha da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ni ma na je na kama hannun ma'aiki alaihi salam, sai na ji ban ji wani almiski mai laushi da taushi kamar hannun ma'aiki alaihi salatu wassalam ba. To yake cewa kuntu inda nabi sallallahu alaihi wasallam, na kasance a wajen ma'aiki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, ma'ana fi hijjatul wada, a lokacin hajjin bankwana. Nikan faɗi cewa irin wannan gaba tana daga cikin gaɓoɓi na falala na ƙololuwa wanda sahabbai sun yi wa duk wani wanda ba su mafincin kau a nan. Duk matsayinka, duk ibadarka, baka isa ka ce kunti inda nabi sallallahu alaihi wasallam kana kaza wa kaza ba. Ina wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam akai kaza da kaza, to wannan tun daga kan sahabbai an riga an rufe su, kada Allah ya ba wannan matsayin. Sahabbai sukan faɗi wannan domin gini akan ka fahimci abin da zai faɗa maka ba jita-jita ba ne, ba wani ya diga wani ba ne, shi ne shahidul kissa. Ya ce wa ja'atul a'rab, a lokacin wato ainihin ƙauyawa sun zo. Mun sha faɗa cewa in aka ce al'arab, ƙauyawa, musamman wanda suke Larabawa, al'arabu ƙauyawa, idan aka ce al'arabiyyu ɗaya kenan ba ƙauye, al'arabu Larabawa, al'arabiyyu Balarabe ɗan binne, shi ma al'arabu Larabawa ɗan binne kenan. Idan aka ce al'arabu ƙauyawa, ba wai larabawa ake magana gabaki ɗaya ba. Wannan kaga sabanin fahimtar masu addinin kalakatu. Wasu cewa ai kaga Qur'ani ma ya ce al-arabu, ka san haka ce karantawa. Wai al-arabu ashaddu kufran wani faqan. Ai larabawa ma san fi tsananin kafirci da munafunci. Kaga ƙauyawa ake magana wanda ba san addini ba. Ba wai dukkanin larabawa gabaki ɗaya ba. To saboda kai ke cewa larabawa sun zo wannan shekara, wato lokacin da aka ji labarin ma'aiki alayhi salatu wassalam ya fito aikin haji, to an samu fitar dango wacce ba a taba ganin irinta ba. Da yawan su suna so su yi tozali da ma'aiki alayhi salam. Saƙon musulunci ya je masa sun musulunta, amma ba su taba ganin annabin musulunci ba alayhi salam. Saboda haka sun yi wannan tafiyayya domin su yi tozali da ma'aiki alayhi salam. Ƙari akan wannan kuma su koyi aikin haji a wajensa ya zama sun cirato daga tushe. Wannan ta sa ma'aiki alayhi salam mafi yawan aikin da ya yi a kan raƙumi ya yi. Da ɗawafinsa alayhi salam da sa'ayinsa galibi, musamman dai ɗawafi manzon Allah a kan raƙumi ya yi. Domin mutane su dinga ainihin hango shi alayhi salam su ga irin ayyukan da ya yi. Kuma domin a nuna halaccin yin ɗawafi a kan abin hawa. Mukan faɗa cewa mu daga cikin ni'imar da Allah ya mana a musulunci. Wato sai ka ga duk wani abu da Allah zai kawo na sauƙi ya samu tushe. Kun ga a shekaru wajen 30 baya, har lokacin da muka je jami'a, za ka ga irin marasa lafiya ko guragu ko dai masu laluran da ba za su iya ɗawafi ba, ana ɗauke da su a kan wani ɗan kaman 'yan makara-makara. Ana zagayawa ana kashaf haka zaga ana yi. To amma yanzu an riga an ci gaba, wannan ba za ta yi ba. Kun ga yanzu sai aka samu wasu 'yan motoci a kansu ake ɗawafi. Wanda yake ba ƙauyen addini sai ce to yanzu ɗawafi za a yi a kan mota. Shi a gunsa ma ɗawafin bai ba. Ni na san ɗan ƙalaka to a gunsa in aka yi ɗawafi a kan mota zai ga bai yi ba. To kun ga ma'aikin alayhi salam a kan laƙumi ya yi. Menene bambanci tsakanin laƙumi da mota? Duk abin hawa ne. Wal khayla wal bighala wal hamira li tarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. So daga cikin ma la ta'lamun wanda Allah ya sama mana, kaga yanzu sauki ne mutum wanda yake marasa lafiya a yi dawafi da shi akan abun hawa mai sauki, ai zai ya zama an yi an kammala. To almuhim dai wannan shekara ce wanda mutane suka zo da yawa da yawa. Shi da kansa Usama yace nasun kaseer, mutane ne masu yawa, min hahuna wa hahuna, daga wannan bangaren da wannan, ma'ana ta bangarori da dama, gabas da yamma, kudu da arewa, mutane suka dinga ainihin barkowa. Fasakatan nasu, sai sahabbai suka yi shiru, la yatakallamuna, ba sa magana, ghayruhum, in ba waɗannan bakin wannan ƙauyawan ba. Ya inganta hadithi na gaskori hadithi Ibn Abbas ko hadithin Anas. Yake cewa an hana mu tambayar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. To sai ya zama yana burge mu, mu ga wani ba ƙauye mai hankali ya zo ya tambayi ma'aiki alaihi salam abubuwa masu amfani mu ma mu ƙaru. To amma wasu malamai suka ce shi wannan an yi shi ne a taƙaitaccen lokaci. Mutane ba su nuna a musulunci ba sai su dinga tambayoyi wanda bai kamata yi wa ma'aiki alayhi salam ba. Kun sha ji lokacin da manzo Allah ke cewa ayyuhan nas inna Allah kataba alaykumul hajj fahujju, ya ku mutane Allah ya wajabta muku aikin haji ku je ku yi haji. Sai wani ya zumbur yace a fi kulli amin ya rasulullah, duk shekara za mu yi. Manzo Allah ya shiru bayan 'yan mintuna yake cewa walau qultu na'am lawajabat alaykum daruni ma taraktukum, in ku kyale ne in ku ga nayi shiru da na ce eh da ta zama wajibi. Ma'ana inda manzon Allah yace na'am, to in kana da kuɗi wajibi ne duk shekara sai ka je ka yi aikin haji. Haka kawai sai mutum ya zo ya tambayi manzo alaihi salam ya maikin Allah mahaifina ya rusu yanzu yana ina. Wani ma sai ya ma'aikin Allah raƙumata ta ɓace tana ina. Irin wannan tambayoyi wanda suke yi marasa kan gado, to sai aka datse irin waɗannan tambayoyi. To kuma su ƙauyawa kun ga ba su da burki, ba su da lizzami, kowa kawai zai zo ainihin ya sako tambayar saba ruwansa. To saboda haka sai suke ta suna sha'awar wani ba ƙauye ya zo mai hankali ya yi tambaya mai ma'ana a ba da amsarsu masu ƙaru, wanda daga baya kuma tambayoyi sun ci gaba da yin tambayoyi na addini ainihin suna ƙaruwa. To sai ke ta faƙalo, sai suka ce ya Rasulallah, ya ma'aikin Allah, a alaina a rajun fi kaza wa kaza, shin muna da laifi ko kuma kunci a cikin kaza da kaza? Shi Usama ibn Sharik ya ce fi ashiya min umurin nas, wannan kaza wa kaza sun yi tambaya ne a cikin wasu al’amura na al’awata, wasu abubuwa na lamurran mutane la ba su biha, wanda babu wani kunci ko laifi a ciki. Riwayin Imam Tabarani ta nuna cewa tambayoyin da suka yi akan aikin haji ne. Kun ga manzo alaihi salamu a wunin babbar sallah, muhimman ayyuka da ya gabatar guda hudu ne, shine jifa, sai yanka, sai aski, sai tawaful ifada, ar-ramyu, an-nahru, al-halqu, at-tawaf, sai ayi abbreviation din su, sai a ce ranhaf, ma'ana ra'un ar-ramyu, nunun an-nahru, ha'un al-halqu, ta at-tawaf. To wannan shine sifa muktara da aka fi so a wunin babbar sallah kai, ma'ana lokacin da ka shigo mai na kabaro Muzdalifa, to abinda ake so ka fara zuwa ka jefi jamratul Aqaba, ka wuce jamra ta ɗaya da ta biyu, sai ka je waccan babbar wacce daga ita sai Makka, to sai ka jefi ta da tsakuwa bakwai. To daga nan kuma in ka zo da dabba ka je ka yanke, ko ka je ka saya ka yanka, wanda yanzu wannan yana da wahala sosai, shi yasa galibi mutane suke ba da kuɗi a banki ainihin ya zamo an saya an yanka an sarrafa inda ya kamata. To sannan kuma sai aski, sannan kuma sai a je tawaful ifada. To wasu da suka zo sai suka fara yin aski, wasu suka fara yin jifa, wasu ma suka wuce suka yi tawaful ifada, kuma sai ake ce musu ai manzo alaihi salam ga yadda yayi. To sai su ce ya ma'aikin Allah, qaddamtu kaza ala kaza, ma za tara? Sai ce if'al wa la haraj, ya ma'aikin Allah ni sai da nayi kaza sannan nayi kaza. Sai ce ku je ku yi ba matsala. Wani daga cikin sahabbai yace ba a tambaye shi alaihi salam a wannan wunin ba, dangane da wani abu da aka jinkirta ko a gabatar, fati ya ce ku aikata babu matsala. To saboda haka sai malamai suka ce to kenan wannan hudun da zaka fara yin na ƙarshe, sannan ka zo kai na uku, sannan kai na biyu, ko kai na ɗaya, ko kuma ka fara na ɗaya sannan ka tsallaka kai na hudu, ko kuma kai na biyu sannan kai na uku, duk yadda kai in dai kayi su, to shikenan kayi abin da ake so a wannan wunin. Har ma Imam Tahawi a cikin littafin Sharh Ma'ad al-Athar ya hikaito cewa in ma mutum ya kuskura bai yi tawaful ifada a wurin babbar sallah ba, har rana ta faɗi to ya koma ruwa, ma'ana abubuwa da suka halatta gare shi a da, to yanzu kuma ainihin an rufe kofa, sun riga sun haramta, yanzu dole ne sai ya mai da ainihin ihramin, sai ya je sai an gama ayyamu minan, sannan kuma ainihin ya zo ya yi tawaful ifada, sannan abubuwa kuma su halatta gare shi. Almuhim dai wannan wata matsala ce ta lafiya, jumhur suna ganin cewa za ka iya jinkirta tawaful ifada har ya zamo cewa lokacin da za ka tafi. Amma suke cewa mutumin da bai yi tawaful ifada ba har ya tashi zai dawo, to idan ya yi shi ya kwafe masa makwafin tawaful wada. Saboda haka wannan shi ne ra'ayin jumhurin malamai. Almuhim dai wannan tambayar da suka yi dangane da abin da ya shafi al'amura ne da ya shafi ainihin aikin haji, gabatar da kaza ko jinkirta kaza. Faƙala, sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya ibadallah, ya ce ya ku bayin Allah, wada'allahu alharaj, Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke laifi ko kuma kunci. Kalma ta alharaj takan zo da ma'anan abdik, shi ne kunci. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, Allah bai sanya muku kunci ko takura a cikin addini ba. Sannan al-harbi ya'ti bi ma'ana al-ithm. Laysa al-ama harajun, haka kenan al-ithm. Babu laifi ga ainihin gurgu ko makahu ko mara lafiya idan ba su je yaki ba. To saboda haka kenan al-haraji na dukkan waɗannan abubuwa ko ma ya zama al-haram, abin da ya zama an haramta. To sai ma'aiki alayhi salatu wassalam yace wada Allahu al-haraj. Allah ya sariyar da laifi, ya sariyar da kunci ko takura. Illam ra'an iqtarada ra'an zulma, sai dai ga mutumin da ya zalunci ko ya danne haƙƙin wani ta fuskar zalunci. Wato ku duba sauƙin musulunci da adalcin musulunci. Aka ce iqtarada ra'an zulman, domin ya tamin an taqatari dahu wa laysa bi zulm. Ya iya yiwuwa ka tauye haƙƙin wani mutum, ka shiga wata alfarma tasa wani haƙƙi nasa, amma ba ta fuskar zalunci ba, ta fuskar kuskure. Haka zai iya yiwuwa. To irin wannan ana fata ya zama a cikin afuwar Allah subhanahu wataala, domin yanzu yadda muke rayuwa ba zai taɓa yiwuwa ka ce ba za ka saba ma wani ko ne ba zai saba maka ba. Akwai abin da za ka yi ma wani bai ji daɗi ba, amma ba da niyyar kai masa wannan abin ba. Yanzu misali, Allah ya kiyaye kana tafiya akan abun hawa a guje, sai ka ga wani yaro zai tsallaka ko ta dabba, ba ka yi aune ba, wuka taka burki, sai wani ya zo ya dake ka ta baya. Ka ga wannan mutum ba zai ji daɗi ba. To amma ba ka yi wannan ɗan ka cuce shi ko ka zalunce shi ba. Ko kuma kana cikin tafiya, sai ka ga wata matsala za ta iya faruwa, sai ka yi wani fakin na gaggawa, shi kuma wani zai ji shi kuma ka masa abin da ba daidai ba. Ya fusata, ya hayayyago. To kaga ana sai ka bashi hakuri, kuma Allah ba zai kama ka da laifi ba, saboda ba da gangarci kai masa wannan ba. So akwai abubuwa da za ka yi ma ɗan uwanka bai ji daɗi ba, amma ba ta fuskar zalunci ko ta fuskar wato ka cutar da shi kai wannan ba. To saboda kamar yake alayhi salam sai ce sai dai mutumin da ya zamo wato ya danne haƙƙin wani ta fuskar zalunci. To wannan gabar ƴan uwa za ta nuna mana kamar yadda muka sha faɗa, mu yi kaffa kaffa da haƙƙoƙin ƴan uwanmu. Wallahi haƙƙoƙin Allah in dai abu bai kai ga shirka ba, suna da sauƙi mutum ya sami Allah da su. Bai tuba ba a kan ya samu Allah da haƙƙoƙin mutane bai sauƙi ba. Wani zai iya mutuwa ya yi waɗansu ayyuka na sabo, wasu ma kaba'irai ne, amma bai kai ga shirka ba, kuma a ganin daman Allah ya yafe masa bai masa azaba ba. Wani ya mutu akwai wasu farilloli da ake bin sa bai yi ba. Allah ce ina azumi ne, wani abu ne daga cikin wajibabbun abubuwa, ya mutu bai yi ba, amma Allah ya masa afuwa bai masa azaba ba. Amma kada ka kuskura ka mutu ka je da haƙƙoƙin bayin Allah. Ka zalunci wani, ka danne haƙƙin wani, ka sa su wani a cikin halin ƙaƙani ka yi. Wallahi in na karanta irin waɗannan hadisan, nikan tausaya wa kaina, kuma in tausaya mana umuman, kuma in tausaya wa shugabanninmu khususan. Ka ga wani shugaba ko na ƙasa ko na jiha ya zo ya saka ɗaruruwan mutane a cikin matsala, a cikin takura, a cikin tashin hankali, kuma da gangan abinda ba dole sai an yi ba. Bai sani ba ma'aiki alayhi salatu wassalam yana cewa ya Allah, duk wanda ya dubinci wani abu daga cikin lamarin al'ummata ya sauƙaƙa musu, Allah ka sauƙaƙa musa. Wanda kuma ya dubinci lamarin al'ummata ya takura musu, Allah ka takura musa. Sai dai wannan yaran ba kowa ke gane shi ba. Wani yana ganin yana cikin AC motoci bulletproof a jirgin sama a wataya ko'ina, a zo a tare shi a tsara masa a jinjina, yana ganin ai babu matsala, bai san matsaloli fal wanda Allah kaɗai ya san iyakarsa. Manzon Allah salamatu wa lafiya. Saboda haka saka ɗan adam ko ba musulmi ba ne, a cikin kunci, a cikin tashin hankali, wallahi babu abin da yake muni sa a rayuwa. Kaman yanda kuma bil aksi fitar da bayin Allah daga cikin matsala, babu alkhairin da yake shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ka samu dace. To saboda haka ma'aiki alayhi salatu wa salam sai yace fa zaka alladhi harida wa halak, duk wanda ya danne haƙƙin wani ta fuskar zalunci, ya cuci wani, ya saka wani a cikin matsala da gangan, to wannan shi ne ya saka kansa a cikin takura, shi ne ya yi zunubi, shi ne ya yi haram, wa halaka, kuma wannan shi ne wanda ya halaka. Nas'alullah salamata wa lafiya. Kalu ya Rasulallah, sai suka ce ya ma'aikin Allah, ana tadawa, shin mun samu mu yi magani idan cuta ta faru? Kala na'am, ya ibadallah tadawau. Sai ya ce na'am, ya ku bayin Allah, ku je ku yi magani. Wanda zai nuna maka ladabin sahabbai da biyayyarsu. A yanzu da manzon Allah ya ce a'a, to duk cutar da mutum zai yi bai halatta yi magani ba. Ku duba abinda mutum zai yi domin kawo wa kansa matsala, yana ganin bai kamata ya gaban kansa ba, sai ya samu lasisi a musulunci. To ina ga kuma wani abu wanda yake na addini ka ce kai wannan da ka, kuma ka ce Allah ya baka lada. Kaga wannan haihata summa haihat, abinda ba zai taɓa yiwuwa ba ne ba. Wannan abu ne na mu'amala ta yau da kullum, kuma kullu na bi hajatin ilai, kowanne mai yana da bukata zuwa ga magani, domin in ba kai wata cuta ba za ka yi wata cutar, kuma kana bukatan waraka. Amma saboda ladabinsu da biyayyarsu sai suka yi tambaya, shin ya halatta mai magani ya ma'aikin Allah? Manzo alaihi salatu wassalam ya ce ya halatta. To a nan da ya ce ta dawo ku yi magani, wannan amru wujubin ne ko amru istihbabin ko kuma amru jawaz? In baka lafiya ka yi magani, wajibi ne ko mustahabi ne ko kuma ja'izi ne? Wanne kuka zaɓa? Mafi yawan malamai suka ce yin magani ja'izi ne. To yanzu da mutum cuta za ta kama shi, sai ce shi yanzu ya dogara ga Allah, ba zai yadda ya magani ba, kuma har ya rasu. Ya yi laifi ko bai yi laifi ba? Ga maganin an kawace shi ba zai sha ba, kawai shi haka yake so ya mutu da wannan cutar. Ya yi laifi ko bai yi laifi ba? Ali, ya yi laifi? Eh? Ya yi ne? A'a, wai ainihin ya yi zunubi ko bai zunubi ba? Bai zunubi ba? Allah yana cewa la taqtulu anfusakum, kuma bai zunubi ba? Ya yi zunubi? To malamai sun ce bai zunubi ba. Mutum yanzu gashi ba shi da lafiya, magani na halal ba na haram ba, ya ce shi ba zai magani komai ba, ya kwammata wannan jiyar da wannan lalurar, Allah ya masa kafara da ita, yake shan magani, shi kenan ba wani zunubi da ya yi. Amma sabanin a ce ga wani abu ya faru da ake bukatar gabatar da agajin gaggawa rayuwa ta kai gaci, misali mutum sai ya haɗi wani abu sai ya tsaya a makogaransa, kamar a ce kai kifi ko wani kashi, sai aka ce sai ya kurɓa giya, sannan wannan abin ya wuce, sai ce to shi yanzu a kan ya kurɓa giya, sannan wannan kashin ya wuce, shi ya haƙura ya mutu a haka. To malamai sun ce a nan haramun ne. Haramun ne, suka ce magani ko haramun ne in dai na haɗiyar wani abu da ya zamo kamar ya tsaya a makogaro, ko kuma kana jin yunwa, a kawo maka abinci, yunwa a fidajen mutum har yana ganin ɗaya abu ɗaya yana zama biyu, ta kawo musu abinci sai ce kai shi yanzu ya fasa cin abincin nan magara ma kawai yunwan nan ta kashe shi malami suka ce yayi haramu yunwa ai ta ba da lafiya ba ce rashin lafiya wanda za a ce an ji an kwanta ina fata an gane suka ce saboda haka magani ko na haramun ne to ya halatta amma suka kawo suka ga misali yanzu mutum ba shi da lafiya sai aka ce sai ya sha fitsari sannan ya warke ko sai ya sha jini ko sai ya ci naman alade ko naman kare aka ba shi wannan fatawar aka ce sai ka ci wannan ka warke kuma babu wani magani na halal da aka sani wanda zai kawar da wannan cutar ya halatta mutum ya ci malamai suka ce da sharadin idan likita musulmi ne ya ba shi fatawar shi kan arne dama ai mushe ai kayansa ne giya kayansa ne haka ne ko ba haka bane suka ce idan likita musulmi ne ya ce masa wannan cutar ba za a warke ba sai an sha jini ko ba za a warke ba sai an sha giya ko sai an ci naman alade ko sai an ci mushe suka ce to ya halatta mutum ya ci to idan akwai wani magani na halal amma kuma za a samu jinkirin waraka amma ana shan jini ko ana kurfa fitsari ba fa fitsarin ragumi ko banda dabbobi guda hudu da ya halatta a ci jinsin raguma shanu awaki tumaki wannan fitsarin su ba najasa bane wannan ana maganan wato ainihin fitsarin dan adam ko fitsarin duka dabbar da aka haramta a ci bawalinta shi ma ainihin najasa ne to yanzu sai zan mutum ba shi da lafiya ga magani na halak amma kuma za a samu doguwar jinya kafin a warke amma mutum yana kurba bawali zai warke yana kurba giya zai warke to ya za a yi ya halatta a sha giyar ya halatta a sha jinin ko a ci naman aladin shi ne mahallin sabani wasu suka ce suna ganin ya halatta domin babi ne na lalura suka ce ai ita ma yunwa in muka duba wata ƙwarya-ƙwarya cuta ce amma kuma an yarda matafiyi in ya rasa abinci ya dan ci mushe suka ce to wannan tunda wancan first aid ne to wannan din ba a iya amma mafiya suka ce a'a in dai har akwai na halal saboda hadisi da ta Allah bai sa waraka ku a cikin abin da ya haramta muku ba to in dai an yadda wannan maganin za a warke to komin doguwar diyya gara mutum ya hakura domin ita kanta diyya ai Allah ya kaboye abubuwa mu ne ba mu sani ba yanzu wani zai iya samun karaya ko gocewa ko wata malaria mai tsanani ya wajen sati biyu uku kwance zai ji ba daɗi to amma akwai wani gingime mai sharri da zai fada masa Allah sai ya nade shi nan ya zauna da shi da ya fita da sharrin ya faru gare shi da an yaye masa abin da kare masa to sai ya ta godiya mara iyaka wajen Allah subhanahu wataala to saboda haka dai magani halal ne to me ake kira magani malamai suka ce na farko ya zamo tajriba ta nuna kaza maganin kaza ne ma'ana ƙwarewa ta yau da kullum ta nuna kaza maganin kaza ne ba tare da wata tsatsuba ko wani abubuwa da ya shafi sihiri ko wani surkulle da abin da ya kama da haka ba misali mu yanzu a gargajiyance mu ce sassaken marke idan aka fararraka aka sha ana warkewa daga tari misali a ce rai tsore idan aka tafasa aka sha ruwan yana maganin typhoid misali idan aka jika tazarga da aka sha ana samun maganin malaria to wannan gwaji ya nuna to wannan za mu ɗauke shi a matsayin magani da ya halatta amma kuma kada a baibaye shi da wani abubuwa da su kuma sun saba ma shari'a misali a ce to markan nan ba za ka sassako shi ba sai wanda yake tsakanin tsamiya biyu yauwa ko a ce kuma rakkasuwar garin ko kuma kaza, akwai abinda za a baka lokaci wannan babu matsala, akwai wato sassaƙin da za a ce da kai ka sassaƙo shi sassafe, ba za a yi mata a yinin rana ba, ko kuma a ce idan rana ta kusa faɗuwa ka sassaƙo, wannan ba wai shirka ba ne, ko kuma a ce ganyen domin tajriba ta nuna ita bishiyoyi da kake gani shi gangar jikin yakan tsotse maganin da yake jikin sassaƙen wani lokaci. Yanzu ai kun ga akwai sassaƙa akwai bambara, Isma'il me bambanci tsakanin sassaƙa da bambara? Me sassaƙa shi ne ai haka, bambara fa mala bakar me bambanci tsakanin sassaƙa da bambara? Da shi bane, ba shi bane. Sassaƙa bishiya tana ɗanya shi ne sassaƙa, ɓamɓara kuma ta bushe. An gane ko? To galibi idan bishiya ta faɗi ta mutu ko aka sare ta, to idan ka ɓamɓaro sassaƙin ta bai fiye magani ba, da yawa idan ta bushe sai ta tsotse tasirin yana jikin itacen baya jikin ɓawon. To kuma gwaji ya nuna akwai wasu ganyaye ko ciyayi wanda sassafe to sinadarin yana cike da ganyayen, amma da rana ta yi kuma sai su tsotse abin. To irin wannan sai a ce maka ɗebo sassafe lokacin da tasirin yake cin wannan abin, wannan ba za a ce da shi tsunkunne ko ainihin wani tafi ko abin da ya kama da haka ba, amma a ce wai ka je da rufe ido ko da baya-baya ko ka je da tsuran lauje, saboda ka san tsuran lauje? Eh? Ban ji ba? Yawwa, lauje ba kota. Shi ne a kai kokari ba da ka san lauje. Wani da gaske. Hali kai ba ka san lauje? A da kaji an faɗa yanzu ku? To almuhim a ce wai za ka je da ainihin ka sassaƙo da tsuran lauje ko a baka magani, a ce wai za ka sha da ludayin duma kuma ta jelan ludayi. To kaga wannan an koma surkulle. An koma surkulle. To amma a ce ka sassaƙo kaza, ka jika ka sha ko ka haɗa saiwa kaza da soje kaza, wannan babu wata matsala addinin musulunci ya yarda. Malamai suka ce in dai gwaji ya nuna cewa wannan abun ana samun waraka ta hanyarsa, kuma sannan wannan abun babu cutarwa kuma ba haramun bane a musulunci, dan zai iya yiwa a ce a iya warkewa idan an sha, amma kuma sai zamo haramun ne, ka ga nan ba za a amfani da shi ba sai idan an rasa wata hanya sai wannan din. To malamai dai sun yi doguwar magana akan abin da ya shafi harkar magani, ba za mu iya cewa za mu cinye lokaci dangane da wannan din ba, amma dai wannan shine a gurguje abin da ake nufi da shi magani. Ruwan rijiya? Ni dai ruwan sama na sani, malamai da yawa magabata sun yi magana akan sasiyar ruwan sama, suka ce domin ma'aiki alaihi salam idan ana ruwa yakan fito ya kwabe tufafinsa ya kwabe rigarsa ya jika shi, ya ce haza hadithu ahadin bi rabbihi, wannan bai daɗe da rabuwa da wajen ubangijinsa ba. To duk malamai suna cewa ruwan sama Allah ba shi wata khasiyya ta musamman wanda sauran ruwa ya bayar da shi. To amma sauran ruwa ka san akwai wanda suke tamfa wani kogi, ni na sani yanzu a ƙasar da magaran akwai wani gari insha ruwa, sannan akwai gari Madar Rumfa shi ma a ƙauyen Maraɗi, duk na je wannan garuruwan. To wai shi kogin Madar Rumfa akwai wani ruwa na musamman wanda haguzurinsa ake yi. To kuma inda ake ɓata lamarin akwai wani tsibiri can ciki wai kabarin waliyai ne. To kaga wannan kuma an ɓata al'amuran, kenan kaga ana nufin tabarruki ake yi da kabarin waliyai. To wannan kuma kaga an saba ma abin da shari'a ta zo da shi. Amin amin. to sai yake cewa Allah subhanahu yake cewa fa inna Allah azza wa jalla yace domin Allah mabuwayi madaukaki lam yada'a bai sanya wata cuta ba illa wada'a lahu shifaa fa ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ainihin waraka ga wannan cutan malamai suka ce anan duk wani magani da dan adam zai yi ya zama i'tiqadinsa maganin wasila ne ba shine gaya ba domin mafi yawa ma zaka an ce wato illa wada'a lahu dawa'an akwai riwaya wannan ad-dawa'u daban ash-shifa'u daban ad-dawa'a magani ash-shifa shi kuma shine waraka ba ko da yaushe ne in an sha magani waraka take kasancewa ba a iya shan magani Allah bai kawo waraka ba to duk lokacin da zaka yi amfani da magani daga cikin i'tiqadinka ka ji maganin nan tsane ne amma Allah shine mai warkarwa kada i'tiqadinka ya nuna shi wannan maganin confirm yanzu akwai wanda zaka ji irin jahilan garin nan masu tallan magunguna kawai in ka sha ka ji baka warke ba ma ka zo a maida ma kudinka kaman maganin shine mai bada lafiya kaga wannan jahilci ne nawa ne mutum ya sha magunguna ma cutar ta karu kuma ana ta kaza maganin kaza dan a nuna cewa waraka a wajen Allah subhanahu wata'ala take yace to Allah bai saka wata cuta ba face sai da ya sanya waraka ghayra da'in wahid amma banda cuta guda daya kun ga manzo alaihi salam da ya ga dama da sai ce innal harim amma sai ce banda cuta daya sai ya shiru domin a jawo intibahi sai tambaya wannan wace irin cuta ce yace duk wata cuta Allah subhanahu wata'ala ya sanya mata ainihin waraka da wannan hadisin malamai suke cewa kenan karin jini da ake a halin yanzu yana nuna karancin nunar likitoci ta fuskar ilimi tunda wanta hadisi da karanta da zuwa cewa Allah bai sanya waraka ku ga abin da ya haramta muku ba kenan a ce da kwarewa ta kai to da likitoci sun gano maganin da za a amfani da shi ya kwafe makwafin karin jini tunda jini najasa ne lalura ta take sawa ayi karin jini shi yasa aka ce haramun ne ka je ka bada jini a baka kuɗi a mamadin jinin da ka bayar ballantana kuma ka ce a ɗebi jinin ka yi ciniki a biya ka wannan haramun ne kawai abinda malamai suka ce ya halatta in ka ba su jinin su ma su siya maka maltina ko madara ko ayaba ka ci wani abu wanda zai dawo maka da ainihin karshen ka amma ba wai a ce an biya ka kuɗin jinin da ka bayar ba to almuhim karancin ilimi shi ne yasa har yanzu ba mu kai ga gano abin da zai kwafe makwafin ainihin ƙarin jini ba da za mu san wannan to daga ran nan kuma ƙarin jini sai a dakatar da shi to manzo alaihi salam yake cewa wato duk wani Allah bai saka wata cuta ba sai da ya sanya mata waraka ghayra da'in wahid amma sai dai cuta guda daya kalu sai suka ce wa ma hu to wanne ne ya rasulullahi maikin Allah kalu sai yace alharim ko alharam tsufa ne shi ne cutar da Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya mata magani ba wani mai hikima ke cewa manibtuliya bil kibari faqad ibtuliya bi alfi da'in wanda duk aka jarraba da tsufa to an jarrabe shi da cuta dubu wani tsoho ya zo gun wani likita yace masa likita gaskiya kunne na kadan kadan nake ji yace baba kai hakuri tsufa da yace to ido na ma biji biji nake gani yace nan ma tsufa da yace to kaga yanzu tafiyar na ma da kyar da kyar nake in na kama abban iya rike shi da kyau baya na ciwo ko ya bude ma ciwo yace duk tsufa ne to sai ya fusata yace kai dai jahilin banza komai sai ka ce tsufa sai ce to wannan ma tsufa ne ka san shi tsoho wato shi sa zaka duba yake bar musulunci Allah da yake magana iyaye yace imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahu ba'ukum saboda tsoho wato sai dai ka lallaba kai kana tarairayar sa kuma laifi kai masa akwai wani alaran ma kokin da yake ya rasu Allah ji kansa an kai shi asibiti ɗan shekaru kaɗan da suka wuce ciwon kumburi ne to kun san ana hana mai ciwon kumburi shan gishiri to sai likita ya ce to a daɗe ba shi gishiri to sai aka zo aka ce aran ma likita ya ce wai za a daina shan gishiri saboda kumburi na sai ce ku kira min shi yana zo ya ce likita uwaka kai ne ka sai kada shan gishiri sai Allah gafa da wani ai hakuri ya ce ai akwai irin naku insha Allah na dattawa za a kawo sai to Allah ya ba albarka to yanzu in ban da tsufa baka san mutum ba lalura ta kawo kuma ka tsage shi kuma akan aikin sa to galibi idan mutum ya tsufa da kowa ma zai kaura ba ruwan shi da yaya da jikoki duk dan karamin abu laifi ne abinda ba laifi ba laifi kakata take faɗa min wata daga cikin iyayen su kan tsofaffi ƴaƴan ta manyan mutane ta ci abinci ta koshi ɗayan yazo zai wuce alade haka yazo ta ba abinci bane a gidan nan sai hadi ya ba a kawo ta sai ko wanda ya fito ban gani ba kuma gashi a gaban ta ko wanda ya fito ba ta gani ba kuma saboda tsufa wanda zubin ita na ci abinci sai ta kama hannun ta ihu ta ce ta kama barawo gashi na fi mata tuwo a zo a samu hannun hagu ne ta kama hannun dama ta rike hannun dama ne barawo kawai saboda tsufa to kun ga Allah sai ya da mana kunnuwa saboda iyaye in mutum ya tsufa wato dandanan tsaye fusata yanzu dai ku duba wannan tambaya fa yazo amma kuma yake sa wai likitan zai yi ne to wannan ma daga cikin tsufan ne masana suke cewa duk lokacin da mutum yayi shekaru dama Allah ya riga ya faɗa Allahu alladhi khalaqakum min dhu'fin ko ko da'afin muna da kira'a guda biyu mai banci tsakanin dhu'fin da da'af wasu suka ce ad-dhu'fu fi adh-dhakira wa ad-da'f fi al-a'dha' shi ad-dhu'fu na kwakwalwa da'af kuma sauran gabbai idan mutum ya soma tsufa abu hudu suke soma a rauni kwakwalwa haƙora su tafi ido ya tafi kunne ya tafi wannan su ne abinda yake farawa to amma akwai ɗaiɗaiku sannan sai kafa sannan kuma sai ainihin al'aura duk sai ka ga mutum ya zama yadda ya zama to amma akwai ɗaiɗaiku da Allah yake yi masa gidan dogo yanzu in ka ɗauki Salman al-Farisi na ambata muku a wani karatun lokacin da ma'aikiyar Islam ya yi hijira a Yesu sun ya kuba ba na sai muku a lokacin Salawan yana kan bishiyar da biyu yana yankowa ba to an ce a lokacin ma ya haura 200 yana kan bishiyar da biyu yanzu ga ya mun cewa wani dan 80 ne zai iya hawan da biyu Salawan Farisi an yi safani wasu sun ce ya kai shekara 300 da wajen 50 kafin ma ya rasu kuma gagarin da shi amma yanzu nemo man tsoho gagar dan shekara 100 zai yi wahala ka ga mutum ma da karsashi dan shekara 70-80 ai ba yawa to wannan muna magana a waɗansu masu kwalitin ma in ka zo generation ɗin ƴan indomi wannan kuma Allah shi ya san me za a yi nan gaba daga sunan su Ali 20-30 da ciwon baya ciwon kugu ciwon kaza wallahi ba na abin tausayi haka ake ta yi to almuhim tsufa yakan kasara ɗan adam Allah yake cewa Allah shi ne ya halicce ku daga rauni sannan ya sanya ƙarfi bayan raunin sannan kuma Allah ya sake kawo wani raunin bayan wancan ƙarfin Allah ya ce wa man nu'ammirhu nankusuhu ko nunakkisuhu fil khalq duk wanda muka tsawaita rayuwarsa to kuma za mu tauye shi a cikin halitta Ibn Kathir ya ce wannan ya nuna cewa duniya ba gidan zama ba ne in dai kana ƙara shekaru kana ƙara rauni to ina za a kure za a kai inda ba za ka iya komai ba to amma kuma a gefe ɗaya duk da cewa shi tsufa akwai rauni to amma kuma akwai wani alkhairi na musamman a cikin shi Abu Bakara Nufay ibn Haris Allah kara masa yadda hadisi Imam Tirmidhi yace wani mutum ya tambaye ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah man khairun nas wane ne mafi alkhairin mutane sai ce man tala umruhu wa hasana amaluhu wanda rayuwarsa ta tsawaita kuma aikinsa ya kyautatu sai yace man sharrun nas sai yace man tala umruhu wa sa'a amaluhu mafi sharrin mutane shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma aikinsa ya murana shi yasa Allah gafarta malam ya kai mai kuɗi a daina ce ma ranka ya dade shiru a ce ranka ya dade alheri in ranka ya dade ba alheri ba ka mori komai ba wani zaka ganshi tsoho ne amma yana tsufa sharri yana karuwa tsoho amma zai je gidan madala tsoho ya je gidan masha'a tsoho ya dinga kallakan abubuwan da musulunci ya haramta tsoho ya saka mutane a cikin matsaloli kaga wannan tsufan bai alkhairi ba daga cikin alkhairan tsufa idan mutun ya saba ayyukan alkhairi kuma sai tsufa ya hana shi to za a rubuta masa ladarsa tip kaman yi wannan babu dai lokaci sosai an nuna man lokaci wannan hadisi insha Allah in Allah ya kai mu rana ita yau zamu zo mu karkare shi abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu nada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tace da Allah ne isa da sakonta zuwa gare ku tana roƙon addu'ar ku ga mahaifiyarta da ta rasu to ni ma kamar yanda da yawa sun sani akwai shigigiyata wacce take bi na Allah ya mata rasuwa a nan kurna ranar Alhamis da ta wuce da safe to dai da su da makamantansu za mu saka su a cikin addu'a Allah subhanahu wataala ya yafe musu Allah ya kyauta makwancinsu ko kuma Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا اللهم آمنا في اوطاننا اللهم آمنا في اوطاننا اللهم آمنا في اوطاننا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى اللهم أفضنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أنت بحاجاتنا عليم قدير فاقضها ويسرها يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين